idan ka dubi tarihin matatun man da muke da su a Najeriya, za ka duba ka ga cewa a yanzu a wannan karni da muke ciki a can ɗauki wani kuɗi an narka don a gyara wata matata ko ta Kaduna ko ta Warri ko ta Port Harcourt. A gaskiya a namu fahimta kuskure ne. Matatun man nan sun kai kusan shekaru 40 da aka yi su, saboda haka yanayin kimiyyar sarrafa mai na zamani ya canza da irin yanayin injinan da wa'innan matatun mai suke da shi. Sannan yanzu shi ɗan kasuwa Alhaji Aliko Dangote da yake kokarin ya yi matatun mai a ƙasar nan, nawa yake kashewa don ya yi tashi matatun man da yake kokarin yi a garin Lagos? A ce an ɗauki dala miliyan 1,500,000 don a gyara wata tsohuwar matatun mai wanda an gyara, an ƙara gyarawa, an kashe kuɗi, an ƙara kashe kuɗi, kulliya ba taɓa biya kuɗin sabulu ba. A ganinmu, a tunaninmu, a gaskiya wannan mataki ne wanda gwamnatin tarayya ba ta yi tunani ba, ba ta yi zurfin tunani a kai ba.
Zargin da ake yi shi ne ba a son a daina shigowa da mai da waje, saboda 'yan kasuwa da ke cin moriyar wannan cinikayyar da ake shi, yasan kila ake ta tura kuɗaɗe matatun nan, ko an tura kuma ba a sa kuɗin a yi gyaran, sai dai kuɗin su ɓata kawai.
To ai kasan ƙasarmu ta Najeriya, bada kalan da ake yi da kuma yanda cin hanci da karɓar rashawa da cin amana yi katutu a ƙasar nan, sai ka ga cewa yawanci ko da ma za a gyara matatan, yanzu haka in ka je ka dawo watakila aikin da za a yi bai wuce kashi 60% ba na kuɗin da aka samu. Ana idan an ce za a kashe dala miliyan 1,500,000, watakila aikin da za a yi bai wuce na dala miliyan 800 ko 900 ba, sauran wasu ne za su yi rigaciki a kan ciki. Kaga wannan ba maganan rashawa ba ne, ba maganan cin hanci ba ne, wannan cin amana ne.
Malam Shu'abu Idris Miƙati kenan, wani mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Shu'abu Mungadi, wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya, domin in ji abin da ya fahimta dangane da wannan kwangilar, inda yake cewa
Faruku, wato zarge-zarge ne na cin hanci da rashawa da suka yi yawa a jami'an Najeriya. Kada mu manta, ko a ɓangaren samar da wutar lantarki an fa samu irin wannan. Gwamnati ta kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa domin a gyara ɓangaren wutar lantarki kamin a sayar da wannan ɓangaren ga 'yan kasuwa, amma bai hana kuma aka sake dawo ma gwamnati. Har yanzu wato ana kan fitar da ɗimbin kuɗaɗe a kan wannan ɓangaren da aka ce an sayar. Saboda haka abinda masu sharhi da ma 'yan Najeriya ke jin tsoro shi ne kashe waɗannan kuɗaɗen a ɓangaren man fetur da zai zama shi ne maganin matsalar man fetur a Najeriya. Da zai zama idan aka kashe waɗannan kuɗaɗen, wato za su hana sake shigowa da man fetur a Najeriya. Wannan shigowa da man fetur fa a ƙasa shi ne ya ƙara durƙusar da darajar naira a Najeriya. Ya kamata gwamnatin Najeriya, idan da gaske take yi cewa tana so ta farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya, to dole ne a daina shigowa da man fetur. Dole ne ko dai a saida waɗannan matatan a huta, a san cewa an saida su, ko kuma idan gyara su za a yi su yi aiki a gyara, ko kuma a gina sababbi, 'yan Najeriya su san cewa sababbi ne za a gina domin a samar da wannan. Amma ba zai yiwu ana amfani da matatun man fetur a matsayin wata kafa da ake sace kuɗaɗen Najeriya ba.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.